Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yar takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana lokacin da hukumar FBI ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun email ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma mai matuƙar tada hankali. Da take yin yaƙin neman zaɓe a Daytona Beach, Florida jiya Asabar, Clinton ta shaida wa magoya bayanta cewa abin yana da ɗaura kai a fitar da sanarwar da ƙarin bayani. Ana dab da gudanar da zaɓe. Clinton ta shaida wa magoya bayanta cewa mahaifiyata ta gaya mini kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa. Ta ƙara da cewa a jawabin nata, ba za mu bari a cikin kwanaki goma na ƙarshe kafin zaɓe a maida hankali kan surute da kuma ɗauke hankalin jama'a ba. Ya kamata hankali ya karkata kan irin ƙasar da muke so domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Director hukumar FBI James Comey ya faɗa wata wasiƙa da ya aika wa majalisa ranar Juma'a cewa an ƙara samun waɗansu sababbin wasiƙun email. Tun farko jiya Asabar, ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana batun email ɗin da ya sake tashi a matsayin yanayi mafi ƙasƙanci a tarihin ƙasarmu. Trump ya bayyana haka ne yayin yaƙin neman zaɓe a jihar Colorado, inda ya ce kaɗawa Hillary ƙuri'a, kaɗa ƙuri'a ce ta sadaukar da gwamnatinmu. Ya yi ƙirarin cewa ranar zaɓe 8 ga watan Nuwamba za mu sauya lamura. A halin da ake ciki kuma, wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fita jiya Asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ragu ainun tun kafin hukumar FBI ta sanar da cewa tana da waɗansu sabbin shaidu game da amfani da aika saƙonnin email ɗinta lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bincike da tashar ABC News da kuma Washington Post suka gudanar ya nuna Clinton tana da goyon bayan kashi 47 cikin 100 yayin da Donald Trump yake da kashi 45 cikin 100, ƙasa da yadda yake a da, inda take gaba da kashi 50 cikin 100, Donald Trump kuma na da 38 cikin 100. An ɗauki kwanaki hudu ana gudanar da binciken na baya-bayan nan ne daga ranar Litinin zuwa Alhamis, da ya nuna goyon bayan da Clinton take da shi ya ragu kwana ɗaya kafin hukumar FBI ta sanar da cewa tana da sabuwar shaida da ta amfani da hanyar aikawa da saƙonnin email na Clinton. Dakarun Iraki sun ƙara kutsawa wani gari da ke kudancin Mosul zuwa jiya Asabar, yayin da mayaƙan 'yan Shiya suke shiga mara masu baya tare da kai hari a yammaci. Dakarun sun doshi Mosul daga kudanci suka isa Shura bayan ruwan hare-hare da ta sama da aka kai ƙarƙashin jagorancin Amurka da kuma kai hare-hare da makaman iguwa kan mayaƙan da ke cikin birnin. Kwamandoji sun ce galibin mayaƙan ƙungiyar IS sun janye farkon makon nan tare da yin garkuwa da farin kaya, sai dai hare-haren da Amurka ta kai ta sama sun katse musu hanzari, abin da ya ba waɗansu farin kaya damar tserewa. Sojojin Iraki da na Kurdawa suna kutsawa Mosul ta kudu da gabas da arewa, suna kwaci ƙauyuka, suna kuma warware nakiyoyi da mayaƙan IS suka daddasa. Haramtacciyar ƙungiyar mayaƙan Shiya da Iran take marawa baya ta ƙaddamar da hari da nufin kawar da IS daga garin Tal Afar da samar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Siriya. Wannan zai toshe kafar fasakorin makamai tsakanin Mosul da birnin Raqqa na ƙasar Siriya, birnin da ke ƙarƙashin ikon IS. Akwai fargaban cewa mayaƙan za su iya haddasa rikicin ƙabilanci a birnin da 'yan Sinni suke da rinjaye, sai dai kwamandoji sun ce ba za su shiga birnin ba. Bisa ga waɗansu rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyar IS ta saki farin kaya da ƙarfi da yaji zuwa Mosul. Rahotannin sun ce a cikin kwanaki biyu kaɗai a wannan makon, mayaƙan IS sun kashe sama da mutane 250 da suka nuna tirjiya ko kuma tsofaffin jami'an tsaron Iraki. sama da mutane 17,500 suka kaurace wa matsugudansu zuwa garuruwan da ke karkashin ikon gwamnati tunda aka fara kai farmakin a Mosul, bisa ga cewar wata kungiya mai kula da yan gudun hijira ta kasa da kasa. Cibiyar sa ido kan ayyuka ta Amurka ta ce haka bata cimma ruwa ba kan sama da ayyuka 20 da suka lakumi fiye da dala biliyan 2 kamar yadda aka bukata bisa ga yadda aka aiwatar da su a Afghanistan. Babbar cibiyar ta musamman mai kula da ayyukan sake gina Afghanistan da ake kira SIGAR, wadda ke da alhakin nazarin cibiyoyi biliyoyin dala harajin Amurkawa da ake kashewa wajen sake gina kasar da yaki ya daidaita, ta ce ta bayyana haka jiya Asabar. Binciken ya mai da hankali ne kan ayyukan hukumar raya kasashe USAID da kuma wani shiri da aka kaddamar da a shekara ta 2012 da ake kira MIS da nufin sa ido kan ayyukan da ake gudanarwa. Rahoton na SIGA ya nuna cewa mayaka suna kai hare-hare kan ayyukan da ake gudanarwa a wuraren da ke karkashin ikon gwamnati, yayin da a nata bangaren cibiyar USAID take fuskanta wata irin kalubala ta daban da ta hada da rashin sahihancin bayanai, abin da ke hana ta tantance nasarar ayyukan da ake gudanarwa. Dakarun gwamnatin Siriya da abokan kawancensu sun kaddamar da hare-haren ramuwar gayyaji a Asabar da sunan hare-hare ta sama da nufin sake kwace ikon waɗansu sassa da mayaka suka kwashe kashi gari a birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar, bisa ga cewar 'yan gwagwarmaya da kuma kafofin sadarwar ƙasar. Gwamnati ta ruwaito cewa ta daƙile hare-hare da dama a kudanci da yammacin birnin, sai dai 'yan tawaye da kungiyar kare haƙƙin al'ummar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta ce mayakan sun kwace wata unguwa baki ɗaya a kudu maso yammacin birnin. 'Yan tawayen ƙasar Siriya suna ci gaba da yunkurin kwace Aleppo daga mamayar gwamnati jiya Asabar, yayin da aka kai hare-hare ta sama a birnin da yaƙi ya daidaita. Kwamandan 'yan tawaye Abu Mustafa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa nan ba da dadewa ba za mu buɗe wa 'yan uwanmu da aka mamaye kofa. Ranar Juma'a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce hare-haren da 'yan tawaye suke kaiwa a yammacin Aleppo ya kashe farin kaya 15 ya kuma raunata waɗansu 100. Shugaban ƙasar Yemen da ke da goyon bayan ƙasa da ƙasa ya yi fatali da wani tayin shirin wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar jiya, yayin da jiragen yakin dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta waɗanda ke mara mashi baya suka kaddamar da hare-hare da suka kashe 'yan tawaye da dama da farin kaya da kuma fursunoni a kudu maso yammacin ƙasar. Ba bayyana abin da shirin wanzar da zaman lafiyar da manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Ismail Old Sheikh Ahmed ya gabatar wa shugaba Abdurabo Mansur Hadi ba a hukumance, sai dai kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce sun hada da watsi da Hadi da kafa sabuwar gwamnati. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa kuma ya labarta cewa Hadi ya ki amincewa da shirin da aka gabatar mashi a babban birnin ƙasar Saudiya. A halin da ake ciki kuma, shaidu sun ce wani hari ta sama da aka kai kan birnin Taiz ya kashe akalla mutane 17 a gidaje da dama, inda 'yan tawayen Houthi suke fafatawa da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. 'Yan sa'o'i bayan nan, shaidu sun ce wani sabon hari ta sama da aka kai shelkwatar tsaron da ke tashar sufurin ruwa ta Hodeida ya kashe akalla mutane 40 da suka hada da fursunoni da kuma jami'an tsaro.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun zabe ne da za a gudanar a nan Amurka, amma yau ba batun magudin zabe bane za mu tattauna. Shirin zai duba batutuwan yadda ake gudanar da zabe ne a nan Amurka. Kuma Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri da ke nan Amurka shi ne muka tattauna wannan batu da shi dalla-dalla. Da farko na fara tambayan Professor ne, shin wai ya ake jefa ƙuri'a ne a nan? Irin tsarin da ake yi a gida Najeriya ne mutane su fito su layi, ko kuwa akwai wani tsari ne na daban?
A kwarai da gaske, ai layi ake yadda ka sani dama akwai doka da an za a ce an bude wannan akwatin jefa ƙuri'a na unguwa kaza na layi kaza na loko kaza karfe kamar misalin 6 na safe kuma za a rufe karfe 7 na safe to kaga ɗaya kenan kowa ya sani kafin wannan lokacin tukuna za kai da kake son ka je ka jefa ƙuri'a misali kamar ni yanzu da zan je jefa ƙuri'a ina nan da kati na na register na tabbatar cewa register ta shiga dan da ma an aika min da takarda cewa ino ana ta NCR su duka suna ta aika mana takarda cewa ku tabbatar kuna da katin zabe to duk mutumin da ba shi da katin zabe dama zancan ya je zabe ma bata tashi ba kaga dai kenan sannan haka idan ma kana da katin zabe ka je sai ka bada shaidar cewa kai ne mai wannan katin
wannan shaida zaka bayar to
yawa misalin kamar lasin ɗinka na tukin mota
to in baka lasisi wa
to in baka da lasin da zaka nuna to wannan ya zama sai kuma idan kana da social security lamba wanda yake kai ka san wannan da ake amfani
da lamban da ake ba duk wanda
yake to amma an fa amfani da abin nan din katin lasin saboda me akwai hotonka akwai lambar gidan addressin ka da dai sauransu
akwai ake sawa pro
shi zaben
wurin zaben kamar yadda ake yi na gida
ito bari in kai ka yayin da ka je gurin akwatin zaben dama in ka je zaka ga kowa ya shiga layi kuma a layukan zaka ga cewa an ware layi biyu ne an zaka ga an fara daga irin kalmar abin nan da ake cewa ABCD har zuwa lambar Z ko Z da muke fada to zaka ga idan sunan ka ya fara daga A ga line da zaka bi idan kuma sunanka ya fara da B ga line da zaka bi to kowanne zaka ga layuka ne guda biyu sannan har layo akwai waɗanda suke da teburorin su da sunayen ku suna nan barjak in ka zo za a zo a karbe ka da mutunci a wane eh kai ne wane ya sunanka sai ka sunana Yusuf Alhassan ina abin nan kana da shaida cewa kai ne wane eh to sai ka bayar sai a duba sai a nemo sunan in an nemo sunan sai a duba cewa ya dace da wannan abin da ka bayar shaida ka ta abin nan da ka bayar mai hotonka a jiki to in ka ya zama daidai sai su ga wa junan wannan eh ga wannan sai a tura ka gaba sai a ce to ka je sai kuma sai a baka abin nan ne yake da suna
katin
da zaka je ka zaba wanda zaka je ka ga da sunayen duk
ɗan
takara dukkanin wannan Democrat da na Republican
shi dangwala ake koko rubutawa zaka yi koko maki zaka sa
maki ne zaka saka zaka zaba wanda kuma in ka je ka saka bayan duk inda ka zaba ka saka zaka je ka saka a mashin zai tabbatar maka ya karba sannan ya karba za a baka shaida sannan zaka ga shaidar ka ta fito sai ka zo ka tafi sai ka zo ka bayar sai a zo sai ka saka ma hanya
prof mutum na iya dawowa ya sake jihowa bayan ka jihowa
ba zai yi ba ai riga ma an ka riga ma ka gama akwai shaida da za a baka yar takarda ce za a bin in ma ka zo ai an riga an tabbatar ce maka ka zo ka abin nan tunda ga
abin nan ka ba da bayananka
ga mutanen da suke abin nan me yake da suna zato ga wakilan zabe sun tabbatar cewa ka zo ka yi ko kuma zo ka ce zaka kuma yi kai ma ba kai wannan yankin kai
to prof jami'i suna aje wakilan su kamar agent yadda akan yi a Africa ko a ce a Nigeria ko jami'a ta kawo wakilinta saboda gudun kawo wani abu ai mata magudi ko wani abu a wurin jiha ko
a nan ba irin wannan sai dai su wakilan jami'iyoyi sukan je kamar sukan tsaya a gurin inda zaka ajiye motarka yayin da ka fito kafin ka ƙara sa wani guri an tsaye da su ba a yadda ma su zo kusa da inda ginin zabe yake ba za su zo za su dan nemi su roke ka da Allah wani su gaishe ka a mutunce da dan murmushin su da komai su ce ga su baka abin nan mai take da suna poster ta jami'iyar su da sunan yan takarar su da fatan kuma su na roƙon ka cewa ka jefa musu amma suna da wani mataki ko matsayi da bayar da za a su wuce wannan in suka wuce wannan yan sanda za su kama su za su tafi da su
yan sanda na zuwa wurin jiho kura kenan su
ware da gaske akwai yan sanda a ko ina da ka sani suna nan suna kallon duk wanda zai shiga da wanda zai fita
to prof wani batu kuma to tunda jahohi ke shiryawa to ina ake hada hancin kan zaben gaba daya a bada sakamako a ce ga wanda ya ci zabe
ito kowanne zabe idan aka yi zaka ga cewa akwai misalin ko dauki kamar inda muke amfani da local government kowace idan aka yi akwai inda ake tura wannan zabe a kowane misalin dauki kamar nan a local government na Gama idan an yi to akwai babban officials da za a aika wannan zabe ta hanyar na'ura da ake sanarwa da komai tunda kowane inda aka yi banda wannan injina da suke tattara waɗannan me yake da sunan zabe da kai kaje ka kada to akwai babban inji wanda yake tattara duk waɗannan abin nan bayanai ko kuma abin nan zabe da aka yi to sannan kuma akwai inda za a tura shi na kamar headquarters local government sannan kuma na jiha gaba daya sannan wanda kuma za a sanar tunda wannan abu ne duk abin da ya faru zaka ga cewa akwai ka'idar na yadda za a bi daga wannan precinct har zuwa abin nan state sannan kuma you know a faɗi bayani gaba daya
to prof wani abu shine ranar zaben nan da za a yi 8 ga wata ya faɗo ranar Laraba kenan
eh kware
to kuma ranar Laraba ranar aiki ne nan ba akan kebe ranar a ce yau ranar zabe ne ba a zuwa wurin aiki misali
in ka duba cewa yanzu muna da jihohi 50 a kasan nan amma a halin yanzu akwai jihohi 25 da suka fara zabe tunda kowace jiha akwai lokacin da suke farawa in ka duba kuma irin su Iowa din nan su New Hampshire da sauransu sun fara zabe hatta nan makwatan mu Kansas sun fara zabe mu ne nan misali Missouri ban fara ba da kunan Washington ko da ke da ku ba jiha bace to abin da yake faruwa shine cewa mutane a nan ba wani wanda yake daukan hoto kowa zai fito ya kada zaben sa lokacin tara misali idan kana daukan taranka wanda muke cewa lunch 12 zuwa 1 to a wannan lokaci zaka dauka kaje ka jefa na farko kenan ko kuma ka san cewa dama ana budewa ne daga 6 zuwa 6 ko daga 6 zuwa 7 ko kuma wani lokaci to zaka iya tashi da wuri kafin ka tafi aiki kaje ka jefa ko kuma bayan ka tashi daga aiki ka zo maza dan kaje ka jefa ko kuma ka ki daukan taranka da wuri kace yau bazan dau tara ta lokacin da 12 zuwa 1 da nake dauka ba sai bayan sai dai suka iya tashi kamar karfe 4 maimakon 5 dan ka zo ka sami dama jefa kuri'a
watan jefa kuri'a ba zai kawo ma aiki cikas ba koya
a nan ba a rufe kasa a ce saboda zabe kowa ya zauna a gidansa kawai sai dai je zabe ya zauna a kowa bai je ci gaba da harkar sa ta yau da kullun
amma
kai zaka ware lokacinka to ai dama aiki shin kasar kenan ba wai gwamnati ce take za ta saka dole kaje kai ba a'a ai dama kana da kishin kasar kuma kai ka san dan takarar da kake so ya ci ko ta ci zabe saboda ka haƙinka ne kaje ka kada wannan zabe dan ka tabbatar da wannan ya ci zabe saboda haka gwamnati ba za ta baka lokaci ba ko gurin aikin ka ba za su baka lokaci ba amma sai za ka dau lokacinka da kanka da kaga ya dace kai
lokacin da za a je wa kura ya kan zama ɗaya ne duka ƙasa baki ɗaya a ce daga ƙarshe 6 zuwa ƙarshe 5 na yamma ko wace jiha ta ga dama tana iya sa ga lokacin da ta ga dama ta ce nan jihan kamar jihan ku ce nan da ƙarshe 5 zuwa ƙarshe 4 murhe waccan jihan ta ce daga ƙarshe 4 zuwa ƙarshe 3 murhe ko duka lokaci ɗaya ke sawa
a ya sha bamban gaskiya daga kaga kamar yanzu da kafin mu fara wannan ko interview da kai mun tattauna zancen bambancin lokuta ka kai kana Washington DC ni na nan Missouri jihar Missouri a jihar tsakiya akwai bambancin awa daya idan aka ce za a zabe misali za a fara karfe 6 a nan gurin ku to mu a nan karfe nawa 5 kenan
karfe 5 kenan
to kaga idan ku 6 ne na safa nan mu a nan 5 to idan kuma kana zancen jihohi irin kamar su Arizona su New Mexico su California su kuma daga nan Midwest da suke da mulke da bambancin awa 3 da su to kaga 3 ga 1 kaga 4 sannan kai gashi nan ga wata dayar kaga 5 so idan kace misalin 5 kai a nan na ko 6 na ku na safe idan ka ce a California karfe 5 na safe kaga wannan ba su abin nan kai su kaga a lokacin karfe nawa kenan kaga akwai bambancin awa 5
awa 5 kenan tsakanin ku
no daga nan zuwa California nake wa misali ko Arizona ko abin nan inda kuke da bambancin wajen awa 5 zuwa 6 ka gane to kaga idan watakila kai kana karfe 5 na safe su karfe nawa suke
karfe 10 kenan suke
ka gani 10 na dare to in ka ce su je su je ba zabe karfe 10 na dare wani ya ci abinci wani yana son je kwanta wani kuma yana son ita wataƙila ma wani ya tafi makallan majiki to kaga wannan da bambancin lokuta a ƙasar nan so bambancin lokutan nan shi yakan jawo jihohi sukan saka lokacin da suka gani yafi dacewa da mutanen jihar su
abin da mai sauraro zai kuma ta mamaki shine to ya za a yi a hada hancin kan zaben a ba da sakamako bai daya tun daga lokuta sun bambanta
a ba a bayarwa kai
kayya ba lokaci professor da ya an samu na wannan tambayar da ma sauran su amma idan dai mai kwa mai komai ya kai mu wani satin kun ji amsan da professor Yusuf Alhassan zai ba mu da ma karin wasu tambayoyi da ke da nasaba da harkan zabe a nan Amurka yanzu amadin bakon namu professor Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke jihar Missouri sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A cikin makon nan ne ma dai hukumar hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi da ake kira NDLEA a takaice ta kame wasu miyagun kwayoyi masu dimbin yawa da kuma tabar gwiwi da ake kokarin safaran su daga nan cikin garin Maiduguri zuwa garin Gamborun Gala garin da kuma ke iyaka da Jamhuriyar Kamaru wanda ake zargin cewa masu safaran waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar gwiwi kan kai wa ayan kungiyar Boko Haram ne da kan kai hare-hare a irin waɗannan wurare kanin Najeriya da wasu ƙasashen Afirka sai dai so tare idan an kame irin waɗannan mutane kan nisan ta kansu ne da waɗannan kayayyaki da kan ce ba da sanin su aka ba su wannan kayar ba ko kuma aka sa a motar su wasu kuma kan ansa laifin su ne kai tsaye Garba Muhammad Balale shine komandan hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi na garin Gamborun Galan da kuma ke kan iyaka da kasar Kamaru ga ma abin da ke cewa game da wasu miyagun kwayoyi da aka kama cikin ƴan kwanakin nan
waɗannan kayayyaki da muka kama actually za su tafi Gamborun ne da shi da muka bincike motar mun kama su da shi wanda abun da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5 sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo 55.5 wanda ya zama na ya mai da su duk abun da muka kama kilo 288 sannan kuma mun kama su da jerikoki mai lita 25.14 wanda za su wuce da shi mu abun da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali amma ƴan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai suna daukan kwayoyin nan suna ba mutanen nan kuma sun zo suna ta'addi suna tare kuwa da hankali
to yanzu kuna zargin cewa suna kai ma ayan gungiyar Boko Haram ne wannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi
muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba an ba su suke kai mu ba yanzu duk wanda yake wajen lalurar shi ya ishe shi an ba su za ka kai mu ba waye ke sai ba za ka kai mu a wajen a abu ne na hankali kawai kuma ana zargi da cewa su waɗannan mutanen suna wannan ta'addin ne ba cikin hankalin suke ba
ganin cewa mutane biyar ne aka nuna mana ma labari da hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyin ta ce ta kame ƴan kwanakin nan wanda ta ce guda uku ta kame su ne a tashan muna kuma suna kokarin loda wannan tabar ne zuwa garin Gamborun Galan inda ke kan iyaka da kasar Kamerun to ko me mutanen da aka kame ana zarga da safaran wannan miyagun kwayoyin ke cewa
ka to kama ka
a'a ba
kana shi kana da farko to kai kana shan wibin ne
ina wani lokaci ina da files problem kuma ayyemin appendix ma
bi kana sha ne kai din
ina sha
kuma kana saidawa
ina sha kadan ina sai
ka san illan shi
na san illan shi a cikin a cikin gidana a tashan wa a hawal lagal gama
ina kama ka
amuna
muna nan cikin garin Maiduguri mai kama ka
da kaya
wani irin kaya ne
taba
wani irin taba sigari ko kuma tabar wiwi
wiwi
wiwi kai na kake samu wadannan ganyen taba
to ni ma ba nawa bane ni ma ba san me a ciki bane an zo an ban a garin mu dai kam kifi nake saida
ganin yadda wannan al'amari ya ta'azzara ne dai yasa gwamnatin jihar Borno kafa wani kwamiti mai karfin gaske karkashin shugabanci Attorney General din jiha kuma kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista Kakashe Ulawan da za su dinga yaki da sha da fitoci da waɗannan miyagun kwayoyi da ma kame irin waɗannan mutanen da ke hada-hadan waɗannan kwayoyi da ma irin gurbatattun magungunan da akan sai da su a shagunan ga dai abin da honorable Kakashe Hun ke cewa
idan ba mu tsaya tsayin daka mun yi yaki da mutanen nan muka hana kawo kwaya zuwa Borno ba abin zai zo ya fi karfin mutane saboda yanzu haka mutane sun koma Gamborun Gala sun koma Dikwa sun koma Mafa a muna garage ake loading wannan kwayan da kuka gani saboda akai su wannan kauyukan yau matan aure 'yan mata kanana da yara matasa duka suna shan kwaya. Manya-manyan kemis in ka shiga, idan suka ganka kai mutumin kirki ne ba su baka ba. Amma ka aika wani ya je gaya musu sunan abu za su ɗauka su bashi.
Kamar yadda aka sani dai garin Gamborun garangari ne dake kan iyaka, wanda kuma yayin kungiyar Boko Haram suka fitattaka a shekarun da suka gabata. Wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa, wanda har ma babban hafsan sojan kasar wato Lieutenant General Tukur Buratai ya sake kaddamar da bude wannan hanya a ranar 6 ga watan Yuli 2016 don ci gaba da zirga-zirga akan wannan hanyar da kuma baiwa al'umman dake son komawa garuruwan su dama. Sai dai a makon da ya gabata wasu mabiya kan wannan hanyar sun koka ne kan yadda suka kwashe fiye da kwanaki 40 a tashar mota ba tare da an ba su rakiya zuwa garin Gamborun Galan ba, wanda hakan ya janyo hankulan manyan jami'an sojan wanda suka shigo ciki don sake ba da damar jigilar waɗannan mutane zuwa garuruwan dake kan wannan hanyar, kama da mafa da dukwa har zuwa garin Gamborun. Tun a wancan lokacin ne dai wasu fasinjoji da kuma direbobi suka yi zargin cewa jami'an sojan sun yi watsi da su ne, kuma sun karkata haka su ne wajen masu manyan motoci don karɓar na goro kuma su raka su don kai kayayyakin su. Sai dai babban jami'in soja mai kula da yaki da ta'addanci na wannan shiya wato arewa maso gabacin Najeriya Major General Loki Irabo ya kareta wannan zargi da cewa babu gaskiya cikin ta, jami'an su ba su karɓan kosisin kobo a wurin mutane don raka su, kuma shi da yake hukunta duk wanda aka kama da hannu na karɓan kuɗaɗe wajen jama'a. Alhaji Bello Magnari dai shine shugaban kungiyar masu motocin sufuri na jihar Borno, wanda shi ma ya karaita wannan batu da cewa babu gaskiya cikin wannan zargi. To ko menene ya haifar da hakan?
Wannan batu ni ina jin shi a rumors ne zan dauke shi, domin ni ban san da wannan batun ba, domin gaskiya ne akwai hakkin da ya wajaba akan member mu na kungiya muna karba, amma bamu da wani kuɗi da muke karba a hannun fasinja naira ɗaya, in ba kuɗin motar da zuwa garin da za shi ba, babu naira ɗaya tsakanin mu da sojoji.
Alhaji Magnarin ya kuma kira ga gwamnatin tarayya da taimaka wajen gyara musu wannan hanya da ta haɗa ƙasa da ƙasa.
Kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta gaggauta gyara hanyar Gamborun Gala daga Dikwa zuwa Gamborun Gala, domin hanya ce wanda ita ce na ɗaya a cikin hanyoyin arewacin nan wanda ake kira da ita hanyar da ta yi linkin har Santar Afirka. Idan an gyara hanyar Gamboru an farfaɗo da gabacin Najeriya ko kuma gabacin arewa gaba ɗaya. Wannan hanya na biyu ina roƙo gwamnati ta tsaya tsayuwar daka domin a buɗe wannan border tsakanin mu da Kamaru, wanda muna kira yanzu mun samu zaman lafiya. Amma up to now border rufe ne, abinda 'yan kasuwa suke kuka da shi kenan. A kokarta buɗe wannan boda kuma a gyara mana wannan hanya zai taimaka jama'a wajen kai abinci, wajen kai magunguna.
Yanzu ya iya cewa an so mu samu daidaito al'amura, musamman ma na yaki da ya ta'addanci da zindinan sojan Najeriya ke yi na kawo ƙarshen wannan mahara, yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke zaune a wasu sansanoni musamman ma a jihar Borno ke ta haramar komawa garuruwansu don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Yar takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana lokacin da hukumar FBI ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun email ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma mai matuƙar tada hankali. Da take yakin neman zaɓe a Daytona Beach, Florida jiya Asabar, Clinton ta shaidawa magoya bayanta cewa abin yana da ɗaure kai a fitar da sanarwa haka ba tare da ƙarin bayani ba, ana dab da gudanar da zaɓe. Clinton ta shaidawa magoya bayanta cewa mahaifiyata ta gaya mana kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa, ta ƙara da cewa a cikin jawabin nata, ba za mu bari a cikin kwanaki 10 na ƙarshe kafin zaɓe a maida hankali kan surutai da kuma ɗauke hankalin jama'a ba. Ya kamata hankali ya karkata kan irin yadda muke so ƙasarmu domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu ta kasance. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fitar jiya Asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump ta ragu ainun tun kafin hukumar FBI ma ta sanar da cewa tana da waɗansu sabbin shaidu game da amfani da hanyar aika saƙonin email ɗinta lokacin da take sakatariya ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Binciken da tashar ABC News da kuma Washington Post suka gudanar ya nuna Clinton tana da goyon bayan kashi 47 cikin 100, yayin da Donald Trump yake da kashi 45 cikin 100, ƙasa da yadda yake a da, inda take gaba da kashi 50 cikin 100, Donald Trump kuma yana da kashi 38 cikin 100.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. zama da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.